التعليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها المسلمين waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban daga cikin kafafen yaɗa bayani da na yaɗa zumunci ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna yammacin asabar 8 ga watan ramadan hijira babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 8 ga watan March bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafin da aka kakaba muna haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya saki hadewa da mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowanne yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya yi jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu sallolinmu ibadojinmu da kuma addu'o'inmu gabaki ɗaya yau shine zama na shida karatu na shida a wannan shekarar ko kuma in ce a wannan azumin mai albarka shine kasar na shida wanda gabani in fara zan karɓa wasu muhimman tambayoyi kamar guda biyu haka zan kuma kokarta in yi su a gurguje tambaya ta farko dai wani ne ke tambaya akan cewa lalle akwai sahabin da ya rantsuwa da Allah cewa Lailatul Qadri dare ne na 27 to ya akai kuma aka ci ba daren 27 bane lalle tabbas akwai sahabin da ya rantsuwa yace Lailatul Qadri daren 27 ne ya rantsuwa ne bisa ga ijtihadin da yake da shi saboda mun ji sabanin hujjojin ku waccan wannan su ci daren 21 wannan da 3 wannan da 5 wannan da 7 wannan da 9 to mafi adalci shine a game gabaki daya yanzu kowane dare daga cikin waɗannan mutun ya tsayu ya ga cewa yayi kiyamu Ramadan a cikin waɗannan darurukan sa'annan na biyu idan muka maida hankali sosai ga hujjojin da suka zo bai da wuyar fahimtar cewa daren yana sassabawa ne daga shekara zuwa shekara malamai dai sun sabani kowa da inda ya dauka Allah madaukakin sarki shine mafi sani tambaya ta biyu kuma ya ce wani karatu ne ya saurara cewa yin aikin gwamnati da ba ta musulunci ba mutum ya aiki karkashin gwamnatin da ba ta musulunci ba haramun ne kafirci ne wato gwamnatin demokradiyya kuma karatun ya gamsar da shi yana batun ya yaga ofar shi ta aiki ya koma kasuwa ya ci gaba da kasuwanci kuma ya ci gaba da kira ga musulmi da cewa gabaki ɗaya kowa ya cire hannu daga cikin gwamnatin demokradiyya a komo a daina aikin gwamnati gabaki ɗaya to saboda hatsarin da ke cikin wannan dan shi ne naga cewa ya zama wajibi gare ni in karɓa wannan tambayar duk da yake amsar ta tana da tsawo karatu ne mai yawa karatu ne na kwanuka to amma zan takaita amsar tare da kawo hujjoji waɗanda suke gamsashi insha Allahu ta'ala na farko dai mun san asalin gwamnati kowace iri ce inda ba ta alkur'ani ba ce cewa ba gwamnatin Allah ba ce kuma ba halattacciyar gwamnati ba ce to sai dai yin aiki ƙarƙashin gwamnatin yakan saba akwai lokacin da ma yake zama wajibi dole musulmi su shiga aiki tare da su akwai lokacin da yake iya zama matsayin halali ya halatta musulmi su shiga a yi aikin gwamnati tare da su gwamnati hukuma kuma ta demokradiyya wadda ba ta alkur'ani ba muna da hujjoji kamar kusan guda biyar amma dai zan ɗan taƙaita ƙalilan daga cikinsu domin can baya mun yi ta karatu kan wannan shekara ta 2009 shekara ta 2010 ina ganin ma har da wani bangare na shekara ta 2008 lokacin hituwa Boko Haram wannan yana ɗaya daga cikin filoli biyu na da'awar Boko Haram na farko cewa shiga makarantun nan Boko Haramun ne sa'annan na biyu aiki ƙarƙashin makaranti aiki ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya haramun ne sai musulmi sun fita dole waɗannan su ne abinda Boko Haram suka yi kira a kai ko wanda wannan ya zama babbar musiba a musulunci da kuma musulmi a wannan ƙasar tamu ta Najeriya da ma makwabtanta abu wasa-wasa sai ga shi ya girma ya zama babbar musiba dubban ɗaruruwan mutane sun mutu cikin wannan da'awar an rusa tattalin arzikin mu, an rusa al'ummar mu, an kawo mana sharura masu yawa, sa'annan an bata mu musulunci suna ko? To wancan lokacin duka mun zauna mun kawo hujjoji waɗanda ina iya tuna wata rana wani wa'azi da muka yi sai da muka samu sama ga mutum 100 suka tuba suka dawo cikin mu waɗanda suke ganin cewa musulmi zai iya aiki ƙarƙashin hukuma wadda ba ta musulunci ba, musulmi ma zai iya riƙe shugabanci zai shine shugaba ga gwamnatin da ba ta musulunci ba. Hujja ta farko ita ce hujjar Najashi. Najashi asalin shi Kirista ne, musulmi na shan wahala suna ɗanɗanar kuɗa a garin Makka, musamman waɗanda ba su da wata gata ana ɗanɗana musu kuɗa irin su Bilal da sauran bayi da mawali daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Azaba sai wadda ba a iya ba, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore su da yin hijira zuwa ƙasar Habasha. Yace domin a ƙasar Habasha akwai wani sarki adali wanda ba a zaluntar mutane a gurin shi. Yace ilhaqu bi biladihi, ku je garuruwan shi ku zauna. Kun ga Annabi ya hore su da zama garin da ba na musulunci ba ko, inda za su samu sassabci a bar su su yi addinin su na musulunci ba tare da tsangwama ba. Suka je wannan ƙasar ta Habasha cikin wahala, hanyar da suka bi sai da na yi bayani akan hanyar, har suka shiga cikin kogin Maliya cikin jiragen ruwa da wahalhalun da suka gamu da su suka tsallaka suka shigo cikin Ethiopia. Ita ce Habasha a wancan lokaci Ethiopia. Suka zauna cikin ƙasar, basaraken ya ko ba su dama suka yi addininsu na musulunci. Sannan ƙasa ce lokacin kamar Najeriya. Yana cikin littafin Dala'ilun Nubuwa wa Ma'arifatu Ahwali Sahibi Shari'a na Imamul Baihaqi Abdullah ibn Mas'ud, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, har ba da labari yake yi cewa akwai wasu 'yan daba waɗanda suka zo suka yi musu ƙwaci, suna ji suna gani ba wanda zai ƙwato musu haƙƙinsu. Kun ga suna da har 'yan daba da muke da su ko? Don haka duk wata matsala da muke fama da ita suna da irin wannan matsalar. Aka zo kuma aka yi faɗan sarauta da shi Ashama Najashi da wani wanda yake jayayya da shi. Dan Mas'ud ya ce ba mu taɓa jin daɗi ba kamar lokacin da labari ya same mu cewa lallai Ashama adilin basaraki ya samu nasara, kuma adilin nan bisa ga Christianity. Ashe Krista da Krista sun yi jayayyar mulki, Krista ɗaya wanda ya fi sassabci ko ya samu nasara akan Krista wanda yake mugu? Sahabbai suka ce sun ji daɗin da ba su taɓa ji ba saboda samuwar haka. Ashe suna da concern game da mulkin ko mulkin wanda yake ya mafi muni, mulki ne wanda ake yi ana cewa Allah uku ne, mulkin Christianity ana cewa Allah uku ne, kuma a bisa ga shari'a ta Bible ake gudanar da ƙasa. Mutanen Makka suka ji ba su gamsu ba, sahabban Annabi sun samu gurin zama inda za su yi addininsu, sai suka zaɓi wani sahabi wanda yake mai hikimar magana, wanda ƙalla ne za ka iya tunkara shi wajen magana, wajen debate, shi ne Amr ibn al-As. Suka tura shi suka ci ya ji inda Najashi ya nemi a mayar da musulmi su komo Makka inda ƴan uwansu Larabawa su ci gaba da addinin su. Dama kuma yana da abota tsakanin shi da Najashi, haka ya kwasa ya ji ya yi ma Najashi magana. Najashi ya ce, to ba zan baka su ba sai na ji daga gare su. Aka kira musulmi ƙarƙashin shugabancin ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ake kira Ja'far bin Abi Talib, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa a al'ummar shi babu wanda ya kama da shi kamar Ja'far, kama ta ɗabi'a da kuma kama ta siffa. Ba wanda ya taɓa kama da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan al'ummar kamar Ja'far bin Abi Talib. Aka zo aka yi debate gaban wannan sarkin, musulmi suka ci nasara, suka mai bayanin menene musulunci, ya ji me ake kira musulunci, har abin ya kama kanshi, abin ya shiga zuciyar shi ya tasiri, ya ce wallahi ya shaida, yana nan cikin sunan Abi Dawud, ya ce na shaida babu macancancin bauta face Allah, kuma wannan manzon naku da ya zo muku da wannan addini na shaida cewa daga Allah yake, manzo ne na gaskiya. Da haka kun ga asama ya musulunta kenan ko? Ya ci gaba da musulunci, kuma annabi ya tabbatar da musulunci shi. Har ma akwai auren da annabi ya yi, shi ya biya ma annabi sadaki. Amma kuma shi ne shugaban daula ta Christianity, bai iya canza daular ba, saboda ba yadda zai yi. Har yake ce musu da zan samu dama, ya ce wallahi da na bar ƙasar nan ta Ethiopia na koma can gurin wannan manzon naku, na kasance ina wanke mishi ƙafafuwan shi da hannayen shi, ina gogguge mishi takalma, ya ce da zan samu dama da na aikata haka. To amma yana tsoron ya yi da kiliyarin musulunci ‘yan majalisa da mutanen ƙasa su mai bore, dama ba a daɗe da yin yaƙi na ƙoƙarin cire shi ba, an so a mai ku a tumɓuke shi, Allah bai ba da nasara ba. Ya ci gaba da zama shi ne shugaban gwamnatin Christianity, alhali yana musulmi. Har ma ya kai ga lokacin da ya mutu, mutane ba su ko san musulmi ba ne, jana'iza irin ta Christianity aka yi mishi, aka turbuɗe shi turbuɗa ta Christianity, ba a mai sallah ba. Annabi na garin Madina, mala'ika Jibril ya kai mishi labari cewa ga ashaba can, Allah ya karɓi ranshi ya yi wafati bisa ga wannan shugabancin na gwamnatin da ba ta musulunci ba, gwamnatin demokaraɗiyya wancan lokacin shi ne shugaba. Don haka ku tashi ku mai sallah, ba a mishi sallah ba. Annabi ya miƙe mishi salatul ghaib, inda ake yin sallah babu gawa, babu gawa, amma kuma a miƙe a yi sallah. Don me aka mishi sallah? Domin can ba a yi mishi sallah ba, ba a ma san musulmi ba ne, makabatar Kirista ma aka turbuɗe shi. Amma annabi ya ce masa sahabbai ne, mata fikum rajulun salihun, wata ruwaya mata minkum rajulun salihun, sai ya kira shi minkum, ya kira shi fikum, watan ɗaya ne ma daga cikin musulmi, ɗaya ne daga cikin sahabban shi, a haka ya kira shi. Watan mumini na gaskiya yau ya mutu, kuma ba a mishi sallah ba, ku tashi mu je mu yi mishi sallah. Annabi ya shiga gaba, aka yi sahuhuwa, aka yi mishi sallah. Gashi ya mutu yana matsayin shugaban gwamnatin da ba ta musulunci ba, amma kuma annabi ya ce rajulun salihun, mutumin kirki, sa'annan ya mishi sallah. Ya mutu yana mi, yana shugabancin domin ya ba musulmi protection, waɗannan sahabban da suka yi hijira ya ba su protection. Da haka shugabanni waɗanda suke gwamnatin demokaraɗiyya suna ba da protection ga al'ummar musulmi, wanda in ba don su ba da anwa musulunci ƙas-ƙas, su ma suna akan hukunci irin na Najashi, wanda annabi da kanshi ya tabbatar da Najashi ko? shine Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam a littafin shi na Majmu'atul Fatawa mujallad na 10 shafi na 118 zuwa shafi na 119 yace wadan yace Ashama Najashi wanda ya mutu yana sarkin daular Christianity shi yana musulmi yace wa amsaluhu da ire-ire ne mu kenan da muke wannan lokacin ko ga mu musulmi amma kuma muna rike da ofisoshi waɗanda suke na gwamnatin da ba ta musulunci ba yace da waɗanda suka rike mulki lokacin tattara wani azzalimin basaraki ne aka yi wanda yazo ya yaki daular musulunci ta Baghdad ya kashi musulmi masu yawa kamar yadda yake a cikin Majmu'atul Fatawa sai da ya kashe kusan mutum miliyan 1,800 musulmi miliyan 1,800 ya ɗibi littattafan musulunci waɗanda aka rubuta ya yi gada da su cikin ruwa ya taka ya ƙona tutar musulunci ya yi wa musulunci wulaƙanci wanda yake mai girma sannan ya kafa daula ya ce daga yau ya yi Qur'ani juyin mulki ya ɗauko nashi Qur'ani ya sa ya ce kuma shi Allah ne ya ce shi manzon Allah ne malamai na wannan lokacin suka ce to idan muka cire hannunmu gabaki ɗaya muka bar waɗanda ba musulmi ba suka riƙa ƙasar na har abada za ta tafi a kan abinda yake akasin musulunci don haka malamai da dama suka shigo wasu suka zama alƙalai wasu suka riƙa muƙamai daban-daban cikin wannan gwamnati gwamnatin da aka wa musulunci irin wannan wulaƙancin aka taka Qur'ani aka yaga gwamnatin da aka kafa da sunan wani Allah daban da sunan wani manzon Allah daban amma musulmi suka shiga suka yi aiki ƙarƙashin wannan gwamnatin Ibn Taymiyyah ya ce dukkanin waɗannan gabaki ɗaya ce su a da'u fil janna ya ce ribotacci ne sun ci riba kuma suna cikin aljanna yana a mujallar na 10 shafi na 118 zuwa shafi na 119 a cikin wannan littafin na Majmu'atul Fatawa abinda ba a so shine musulmi ya kudurta cewa mulkin demokaradiyya daidai yake da mulkin Qur'ani ko kuma ma ya fi na Al-Qur'ani amma idan ya ɗauka cewa Qur'ani da shi ake shari'a da shi ake hukunci mu yanzu an tilasta mana ne ba mu da ikon mu iya juya constitution mu kawo Qur'ani an tilasta mana babu laifi saboda Allah madaukakin sarki yana faɗi a suratul Nahl wa man kafara billahi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب شديد
الله مدوكاكين سلكي من كفر بالله wanda duk ya aikata aiki wanda yake na kafirci kamar yin demokradiya da sauransu min ba aji imani bayan yayi imani gashi yana mumini amma ya shiga gwamnatin da ba ta musulunci ba illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani ko walakin man sharaha bil kufri sadra yace fa alaihi to wanda duk ya shiga cikin wani aiki na kafirci man kafara billahi min ba'd imanihi wanda ya kafirce ma Allah yayi aikin kafirci bayan imani ne tufa alaihim ghadabun min Allah wa lahum azabun shadid ko to yana da wani irin hushi daga wurin Allah sannan da azaba mai radadi duk wanda ya bar gwamnatin musulunci ya shiga wanda ba ta musulunci ba yana da fushi daga wurin Allah sa'annan da azaba mai radadi
amma sai istisna'i yace illa man ukriha sai wanda aka tilasta bai da zabi an riga an tilasta shi cewa lalle lalle ga constitution an aza maka sai kai amfani da shi idan baka yi amfani da shi ba za a yake ka za a zo a yi muku ta'annuci ba yanda kuka iya dole daita lokacin da kuke shari'a da constitution din ba ku yi imani da constitution daga Allah yake ba ba ku yi imani da constitution ya kai darajar Qur'ani ba ba ku yi imani da constitution ya fi alqur'ani ba kuna ganin Qur'ani ya fi constitution to kaga tilasta ku aka yi wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhalin zuciye shi tana cike da imani eh an tashi an ce wani littafi ne na Allah ba constitution yake gani ba Qur'ani yake gani to irin wannan bai da laifi walakin man sharaha bil kufri sadara wanda ke da laifi shine wanda cikin kirjin shi yake jin cewa constitution din nan fa yanzu ya kai Qur'ani ko kuma ya fi Qur'ani Allah ya faɗi a cikin alqur'ani Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a Majmu'atul Fatawa yace da za a tilasta ka a ce yi ma gumki sujuda yace faɗi kai mai sujuda ka tashi kuma lafiya ka lokai kana matsayin musulmi faɗi mai sujuda ai shi sai da kafiri ke mai sujuda ji yake Allah ya kai masa sujuda ko kai kuma sai da kake sujuda kana jin kana wa Allah sujuda ne ka san ba Allah ne kake masa sujuda ba abinda ke zukatanku daban-daban al-imanu qawlu wa fi'lu wa i'tiqadu imani zance ne da aiki da kuma i'tiqadi na cikin zuciya an saka ka ce ma gunki akbar kaga kai zance an saka kai sujuda kai aiki to an shiga zuciyarka an saka kai da cewa shi Allah ne baka imanin ka bai warware ba an fahimta kana demokradiya ka yarda da tafi shari'ar musulunci ka yarda da ƴan majalisa da suka taru suka yi constitution din suka yi amendment suka yi mi sun fi Allah iya hukunci ko kuma hukuncin su ya kai na Allah to baka yarda ba kana yi ne akan tilas ba ka da laifi sai su ce to ai gashi muna da yawa muna iya tashi mu yi bore da sauransu sai malamin wannan zamani ya ba su ansa wanda da yawa daga cikinsu kuma sun fi yadda da shi shine Muhammad Nasiruddin Al-Albani yace ai su waɗannan da suke ta yaƙe-yaƙe sai sun juye gwamnati yace ba su jawo musulunci komai ya face ta annati a lokacin shi yace sun fi rashin sun ɗauki tsawon lokacin da ya kai rabin ƙarni suna ta faɗace-faɗace ana kisan mutane ana tabarna ana suicide bombing ana menene yace ko ba su barkata musulunci komai ba yace amma gashi mu da muke karantarwa yace cikin abin da bai kai rabin karni ba ga karantarwar mu nan ta yaɗu ko ina a duniya yace mu koma mu a tarbiyatu wa tasfiya a karantar da mutane a tace addini abin da yake na bid'a a faɗa musu su daina hadisan da basu inganta ba a faɗa musu su daina aiki da su sa'annan a gaya musu addini na gaskiya tatacce ya zamanto ai training din su bisa gare shi shine magana so kaga duk da shi Albanin bai goyi bayan su ba an fahimci wannan ya sa abin da kenan sun fara bin karni suna ta tadda kayar bai amma ba su ce nasara ko ina ba duk inda suka zo maimakon su gyara yaƙe-yaƙe za su kawo sai dai su rusa su rusa kuma daga ƙarshe a rusa su sannan ta faru tun lokacin Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a As-Sabir fil Mihna samari suka ce za su zo su yaƙi su kawo shari'ar musulunci yayi warning nasu suka ki daga ƙarshe aka kashe wasu kamar yadda ya faɗa musu yace kun ga musulunci zai hasara wasu ku a kashe wasu a kore su bar gari a tarwatsa ku a kawo mana illa cikin garuruwanmu kuma haka ta faru a wannan zamanin nashi ina fatar an fahimci wannan don haka sai su kuma suka laƙe ya Allah mu ɗaukakin sarki na cewa wa man lam yahkum bima anzalallah
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ anzalallahu faula
man lafazi ne mufradi amma ma'ana ta kuma tana iya daukar ma'ana ta mufradi tana iya duka ta jami'i to anan tana da ma'ana ta jami'i cewa duk wadanda ba su yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to wadannan kafure ne wace to ai kafure ne aka ce to mun ji wadanda duk ba su yi hukunci da abinda Allah ya saukar ba kafure ne shin cikin ayar nan an ambaci kotu aba sai a kotu ba a gidanka in baka yi hukunci da abinda Allah ya ce ba ka zama kafiri kenan a gidanka da ka saba ma wani hukuncin Allah shikenan kafiri kake tsakaninka da matarka tsakaninka da iyayenka tsakaninka da makwabtanka da ka taba yin wani hukunci wanda ba na Allah ba ka zama kafiri to balle ba haka ayar ke magana ba ayar tana magana ga akan wanda yayi hukunci da wani abu wanda yake sabanin Qur'ani sabanin abinda Allah ya saukar sa'annan a zuciyar shi yayi imani da wannan abin Zainab Abdullahi da Abbas yake tana magana ne akan Yahudu waɗanda suka yi imani da cewa shari'ar Allah ba ita ce shari'a ba suka yi hukunci da wani abu wanda yake sabanin abinda Allah ya saukar daga sai ka cika wannan siffar ta Yahudu bisa ga fassara ta habarul umma Abdullahi ibn Abbas to ban hana ya zaman ta kila ka fahimci cewa kafi dan Abbas fahimta Qur'ani ba an fahimci wannan so bisa ga wannan ne mu takaita saboda ba topic din mu bane musulmi suna iya aiki karkashin gwamnati wadda ba ta musulunci ba an fahimta sai dai da sharadi cewa sun san da cewa shari'ar musulunci ta fi shari'ar constitution an fahimta ko kuma in ce constitution bai fi shari'ar musulunci ba ko bai kai shari'ar musulunci ba sa'annan kullun cikin guri suke Allah ya kawo musu dama wata rana su samu shari'ar musulunci ta wanzu a jaye shari'a ta demokradiyya ta constitution ina fatan an fahimta in an samu haka ba laifi musulmi zai iya shiga cikin gwamnati yana da hukuncin ƴan gwamnatin tattar yana da hukuncin ƴan gwamnatin Najashi da sauran wasu gwamnatoci da aka yi waɗanda ba na musulunci ba waɗanda aka samu manya-manyan magabatanmu suna da hannu cikin su ina fatan an fahimta ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai ci gaba da karatunmu muna magana kan Lailatul Qadri khairun min alf shahr kum muka kawo wanda Lailatul Qadri ta sama a Makka wajen neman biyan bukata kenan ko kaga bai daidai da wanda Lailatul Qadri ta cimma a masallacin unguwar su ko ko a masallacin garin su ko a masallacin kasar su domin gurere a doron ƙasa daraja su ba ɗaya ba ce akwai bambancin daraja ta gurare wani guri ya fi wani guri daraja masallaci mai alfarma ya fi unguwarku daraja ya fi duk masallatan yankarinku daraja sallah ɗaya a ciki tana daidai da sallah 100,000 a sauran masallatayya sannan ga kuma darajar Lailatul Qadri sannan ga ruwan zanzam da na bada misali da su cewa idan aka ɗauka daren na Lailatul Qadri tun daga daren 21 daren 23 da 5 da 7 da 9 cikin ɗakin cikin masallacin Ka'aba kana kokari in kai sallah ka je ka ɗauki ruwan zanzam ka kwankwada ka roki Allah ka kwankwada ka roki Allah kana yawaita haka in ka dace da daren Lailatul Qadri ga waɗannan ruwan na zanzam albarka bisa albarka wallahi addu'arka za ta karbu musamman akwai addu'o'i masu zafi wanda bai kamata wasu mu faɗi su ba mu ba su sai shekara ta 2027 an fahimci wannan sannan ya zama wani ɓangaren daren ma in ka samu sa'a kila ka same shi ne a Madina kana Madina a Babba wadda babban gari ce, gari ne mai matuƙar daraja. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tsananin son Madina, ko Madina ita ce birnin musulunci na farko, birnin da aka fara shari'a da alqur'ani na farko bisa doron ƙasa. Sa'annan nan ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rayu yana matsayin shugaba har ya bar duniya. Lokacin da aka yi fatahu Makka, aka yaƙi Makka, aka ci Makka, ga ƙa'ida ta yaƙi ga shari'a, in an ci gari akan raba gado, ko shi ne abin nan mai aka ganima, aka raba ganima. To sai Annabi ya zo kwashe duk Makka ɗin, sai ya rabe wa muhajiru na mutanen Makka, bi ba mutanen Madina ba. Don haka sai suka ga aito da takubansu aka yi yaƙi, da jannansu aka yi yaƙi, ya za a kuma rabe a ba waɗancan su, ba a ba su ba. Sai Annabi ya tara su ya ce, wallahi da za a samu rafi guda biyu, mutanen duniya su shiga rafi ɗaya, mutanen Madina su shiga rafi ɗaya, ni manzon Allah a ce in zaɓi inda zan shiga, ce da na zaɓi na mutanen Madina. Ya ce, fannasu shi'arun, ya ce ai mutane malum-malum ne, wal ansaru da saru, su kuma mutanen Madina su ne a ciki, don haka sun fi kusa da manzon Allah, ko manzon Allah ya zaɓi garin Madina. Ya ce, me kuke damuwa da an bar ma mutanen Makka ganima? Ya ce, ku bar su su je da ganima, su je da dukiya da shaguna da gonaki da filaye da sauransu, ku bar su su je da wannan, ku kuma ku koma da manzon Allah a garinku. Ku ta ku ganima ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ku koma da shi garinku. Sannan a garin Madina manzon Allah ya bar duniya, ko kabarin manzon Allah yana cikin garin Madina, ko ba haka yake ba? Masallacin manzon Allah yana cikin garin Madina, wanda yana daga cikin masallatai uku mafi daraja a duniya. Masallaci yana garin Madina, manzon Allah da kanshi yake ɗaukan bulu lokacin da ake gina masallacin. Masallacin kowane gari lebarori ne ke ɗaukan bululuwa ana ginawa, ko? To masallacin Annabi, Annabi da kanshi yake ɗaukan bulu ana gina masallaci, har ma da ruwayan ta zo Ammar bin Yasir, kamar da yake cikin asahhu kutubil musannafa sahihul Bukhari. Ammar bin Yasir shi bulu biyu yake ɗauka, kowa na ɗauka bulu ɗaya. Manzo Allah ya hankalto haka, sai ya rugo ya sa hannu ya riƙa kakkaɓe ƙasa ga ƙirjin Ammar, yana waiha Ammar tattuluka fi'atul baghiya, waiha Ammar tattuluka fi'atul baghiya. Shi kuma ya ce, wa a'udhu billahi minal fitna. To Ammar bin Yasir, kun ji abin da ya faru da shi? Bulu biyu yake ɗauka, manzon Allah ma bulu yake ɗauka, Abubakar ma bulu yake ɗauka, Umar ma bulu yake ɗauka. Haka suka taru suna ɗaukan bululuwa suna gina masallaci, har ma ya kasance manzon Allah ya ce, wannan mimbarin nawa inda aka ɗora shi yana bisa ga tafkina na Alkausar a gobe kiyama. A gobe kiyama Allah zai tayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutane na cikin ƙishirwa, kowa na da ɗaruwa ya sha. Ya ce, to shi kam idan aka zo ranar tashin kiyama zai tattara al'umma, ta ya tattara su wuri guda, ya ce, ya kai, ya ce, wa ana fara tsohon ila haudi, ni zan kai su zuwa ga wannan tafkin wanda ake shan ruwa, da an sha ruwan ba a koma jin ƙishirwa. Sahabai suka ce, ya Rasulullahi, al'ummomi na duniya tun zamanin Annabi Adam sun hautsi ne guri ɗaya, ya za a iya yi ka tsitsince al'ummarka? Yace, inna ummati ya atuna yawmal qiyama gurran muhajjalina min atharil wudu. Yace ai al'ummata za su bambanta da sauran al'ummomi domin za su zo suna masu farar fuska gurran muhajjalina masu farfarun kafafuwa da hannuwa min atharil wudu ina daga kufan alwala inda ake wankewa da alwala din nan zai tashi faritas mutum zai zama kamar fluorescent yana yada haske sa'annan yana kalkali kamar zinari haka al'umma ta za su tashi gabobin da suke wankewa na alwala har ma wannan ya ja Abu Huraira yayi kwadayi in yazo wajen wanki hannu wajen alwala sai ya kai har ga kafada in yazo wanke kafafuwa sai ya kai ga gwiwa in yazo wanke fuska sai ya kai har ga wuya dalibi shi yace ayya ya Abu Huraira wai ba zai gamsar da kai ka tsaya inda Allah ya tsaya a cikin alqur'ani ba sai ce wallahi abin da yasa ina kwadayin in tashi kowa daidai fuska kawai da nan hannuwa nan ne kawai da kuma zuwa idanunsa kowa nan yake da kawa nan yake faritas ni kuma nawa yanzu ya zarce na kowa sannan annabi ya ce musulmi ko shiga wuta yayi inda yake wankewa na alwala sarka wuta ba ta tabin wannan gure yace to ina fatar kada a sa min sarka wuta ga wuya na na wanke har wuya na wanke har kafada na wanke har zuwa gwiwa to annabi ta haka zai gane al'ummar shi yace haka zan cicinto su in tara al'umma ta gabaki daya wa ana faratuhum ila lahudi ila haudi ni zan yi musu jagora zuwa ga wannan tafkin nawa na al-kausar tafki ne wanda manzo Allah ya ce ruwa nai sun fi madara fari sun fi zuma zaki kofukan da suke kewaye da shi sun fi taurarin da suke sama yawa wanda duk ya diba ya kambata ya sha ba zai koma jin kishirwa ba har abada nan ne Allah madaukakin sarki zai daga annabi ya bashi wata daraja ya nada shi wata sarauta wadda duk wata halitta daga cikin halittun Allah sai ta yi kwadayin wannan sarautar makamin Mahmud
wa min al-layl fatahajjab bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda
Allah madaukakin sarki ya ce haka ma cikin dare ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam fatahajjab ka tashi kai sallah ka miƙe kai sallah nafilatan lak qarin lada gare ka wadu bi fa annabi ake ce mai ya ƙara yin sallah dai ya ƙara to ina gare ka ina gare ni wanda ya kasance yana miƙewa yana sallah kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-layli hatta tatafattara qadamahu yana miƙewa yana sallah har sai da kafafuwan shi suka rika tsatsagewa saboda tsayuwar da yake yi ta sallah shi ne yake cewa ya ƙara dai ya ƙara saboda darajar sallah yace alaikum bi qiyamil layli ina horonku da yawaita ku ta yin sallolin dare fa innaha da'abu salihin domin sallolin dare al'ada ce ta salihai qablakum waɗanda suka wuce gabaninku asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda yace tabbas ne Allah zai tayar da kai gobe kiyama a wani matsayi abin godiwa wanda annabi Ibrahim yana son matsayin annabi Musa yana so annabi Nuhu yana so annabi Isa yana so malaika Jibril yana so duk wata halitta da Allah ya halitta tana sha'awar wannan matsayin tana sha'awar wannan sarautar a wannan yinin ne Allah zai gwada mu duniya wane ne annabi Muhammad so annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan minbarin nashi yana bisa tafkin al-kausar nan bisa tafkin al-kausar na aka dora shi bi ma'ana yinin kiyama za a dauke shi a kai shi daidai inda tafki al-kausar yake nan zai hauye ya kudu ba mutane su dibi ruwa su na al-kausar su rika sha dubi daraja ta wannan mimbarin na annabi. Dace ma ba ku mimbari bane ku iccen yi annabi ke zuwa yana jinginawa ga iccen yana kudu ba cikin masallaci ba mimbari. Wata rana sai wani bawa wani kafinta yaga annabi na wahala yace ina ma a ci in yi mai wani dan mimbari da zai taka na baya suna hango shi kai tsaye yana bayani yana da inda ya dan jingina zai fi sauki. Aka fada mu annabi, annabi yace a kira shi yazo. Annabi yace je ka kira mini mimbarin amma in ka tashi kai matakala uku dan shi ne mimbari matakala uku ne. Yayi matakala uku aka kawo aka dora. Juma'a tayi annabi yazo ya taka mimbari yana kuduba. Iccen da ake jingina gare shi na dabino yaga annabi bai jingina gare shi ba. Annabi na jingina ga iccen yana zufa, zufan annabi mai albarka na tabin iccen. Jikin annabi mai albarka yana tabin iccen. Sai iccen yaga cewa yanzu yayi rashin wannan darajar. Sai yace ya fashe da kuka. Sahaba annabi suka ce wallahi suna ganin icce yana kuka yana sunkuyawa haka yana miƙiwa yana kuka yana fitar da sauti irin na raƙumma cikin masallacin annabi alhali annabi na bisa minbari yana kuduba. Annabi ya sauko daga bisa minbarin yazo ya rika icce ya shafi jiki icce ya lallashi icce yace in kana so zan komo in ci gaba da kuduba ina jingina gare ka in ku kana so bari a sare ka gobe kiyama a sake dasa ka gida aljanna. Ice ice ya zabi a dasa shi gida aljanna. Wannan mimbarin yana cikin masallacin annabi, sannan tsakanin mimbarin annabi da kofar ɗakin shi, domin annabi da ya buɗe kofar gidan shi cikin masallaci yake buɗewa. Sahabai da dama da sun buɗe ƙofofinsu masallaci suke buɗewa ko? Kowa ya sai fili, ya samu ɗan fili gefen masallacin annabi, wanda daga gidan shi da ya buɗa sai cikin masallaci, da ya buɗa sai cikin masallaci. Wata rana annabi ya fito ya ga haka, ya ce ku rufe ƙofar kowa in banda ƙofar Abubakar. Aka rufe kofar kowa cikin masallaci, kofar Abubakar kawai aka bari, As-Siddiqul Akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kofar shi nan shi ma buɗe. Yake to tsakanin kofar gidana wanda ke buɗewa cikin masallaci zuwa minbari na yake ba duniya bace, raudatun min riyadil janna. Wani lambu ne daga cikin lambunan aljanna. Fa inna mawdi'a sawtin fil janna khairun min ad-dunya wa ma fiha. Ko bagiran da zaka aje bulala a cikin aljanna yafi duniya alkhairi da abin da ke cikin ta. Wannan yasa Imam Malik yace ma ashe Madina kenan tafi Makka, domin wannan gurin rauda din yafi duniya da abin da ke cikin ta. Duniya da abin da ke cikin ta ko Makka na ciki. Imam Shafi'i yace ya malami na Imam Malik, Makka tafi Madina, Makka can ne ɗakin Kaaba yake, Makka can ne kaza. Haka dai malaman suka ƙara mu juna sani. To a garin Madina ko manzon Allah ya yi wani alƙawari, ya ce kowane ɗaya daga cikinku ya yi ƙoƙari in ya samu dama ya mutu a garin Madina. Yace domin duk wanda ya mutu a Madina na ɗauki alƙawalin gobe kiyama sai na cece shi. Duk wanda ya mutu a garin Madina yace na ɗauki alƙawalin gobe kiyama ni zan cece shi. Har ma Umar Al-Faruq ya ɗaga hannu yace Allahumma rzuqni shahadatan fi baladi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Allah ka azurta ni shahada a cikin birnin manzonka. Umar ya daga hannu ya roki Allah. Wanda ya kasance daga cikin addu'o'i Umar, Allah ya dauki ranshi cikin garin Madina kuma ya zama shahada ce zai. sai ku gashi Allah ya karba ya dauke ranshi cikin garin Madina yana ba da sallar asuba a matsayin shahada wani ba ma jusi ya zo da abin da wani abin nan na mashi mai bakuna uku ya soka mishi lokacin sallar asuba lokacin ba fitillu cikin duhu ne ya soka mishi wanda wanda ya zama sanadiyar mutuwan Umar gari ya waye aka bidi adibba likitoci na wannan lokacin suka zo suka duba ba wanda ke iyawa wani ma da yazo ba Umar madara ana bashi sai aka ga madara tana fitowa cikin rauni da haka kaga gastrointestinal tract kina ya samu matsala da haka sai ce ina yace ai lokacin Umar yayi Umar da yaga haka sai ce to a aika ma ummul mu'minin Aisha sallama cewa don Allah ɗakin nan nata inda aka turbuɗe annabi an turbuɗe annabi sa'an nan aka dawo aka turbuɗe Abubakar don Allah dan filin da ya rige cikin ɗakin ta yana roƙo ta ba suwa a turbuɗe shi ummul mu'minin Aisha tace da na aje makaina wannan gure amma ba matsala aje a turbuɗe shi yanzu haka su uku ne suke guri daya Allah ya hada abi ne guri daya saboda ya san abu daya ne jagorori na musulunci daga jagora na farko wanda manzo ne shugaban annabawa yafi kowa daraja zuwa ga Abubakar wanda a al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya daraja shi sannan zuwa ga Umar wanda shi kuma shi ka bi mishi kuma ya fi kowa kishi addinin Allah a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so kun ga wannan raudat tana cikin garin Madina sannan duk wanda ya shahada cikin garin Madina ko kuma ya mutu a cikin garin Madina yana da garanti in dai musulmi ne na cewa gobe kiyama annabi zai cece shi ba zai bashi cikin trouble ba yayi yan zunubai ne da yake yi a duniya ya mutu a garin Madina to yayi sa'a yasa annabi ya ce duk wanda ya samu dama cikin ku ne ya mutu a garin Madina to ya mutu a garin Madina yau ko ciyo ya tsanani ana ganin dai cewa kamar ba za a tashi ba to aje asibitin Madina da kai ka mutu Madina ai maka sallah Madina a turbuɗe Madina shikenan ka huta akwai makabarta a garin Madina ban tabbatar da ingancin hadisin ba shi wanda ake kira makabartar bakke wanda a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku za su riko ko wani mala'iki zai rika kwana guda ba kwana hudu ba kenan yace za su rika sai su ciccika gaba ɗaya su watsa abin da ke ciki cikin aljanna kaga garin Madina a ce gari ne mai daraja shi ma wanda yake a garin Madina a daidai lokacin lailatul qadari bai daidai da wanda yake a unguwarku bai daidai da wanda yake a cikin garinku an gane wannan ya fi shi daraja sannan addu'o'i sun fi karɓuwa can bisa ga nan da aka bi zai hana ni in ɗauki kuɗi in watsa mutane wasu in kai su Madina su yi goma na ƙarshe can masallacin na annabi wasu kuma in kai su Makka su yi goma na ƙarshe can suna roƙon mai Allah in koya musu addu'o'i masu zafi daban-daban ai kaga bukata ta biya kenan ko sannan in an son samu ne kuma guri na uku shine Baitul Maqdis wanda da ya samu Baitul Maqdis ya huta domin guri ne mai albarka tun a tafsirin wannan suratul Isra'i mun yi bayani mai fadi kan shi ko سبحان الذي أسرى بعبده ليلا
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
فكذا الله يأتي سبحان الذي أسرى بعبده ألكي يا تبا تما ألا ننده تفيا لباويش من المسجد الحرامي دقا مسألة من الفرماكم إلى المسجد الأقصى زوا مسألة ما في النساء الذي باركنا حوله وند مكي ما جفاش البركة غبا ايجي فمسلاتين ون ايريا تمسلاتين غبا كيب ايوان ننقلن قريني ما البركة دنشني يهود يوسكي تقوك أذن سكر قرين دنشني سكي تقوك أذن سكر قرين سبودا سننا البركة لكي قرين والله با مسلاتين با garin gabaki dai inda masallacin yake guri ne mai albarka domin take akwai inda Allah ya magana da annabi Musa ko Allah ya zabi yayi magana da annabi Musa annabi Musa yayi zance da Allah ba tare da tafinta ba gashi yana jin zancen Allah Allah madaukakin sarki yace wa tur
bismillahir rahmanir rahim wa tur وكتاب مستور
الله مدوكاكين سركي يتي والطور إنا رنسوا دوان نندوس النطور واندا أبسا قريش الله ييما قنا دا النبي موسى عليه الصلاة والسلام دك أبين دا الله يرنسوا دا شيوان نأبني مدرجة وكتاب مستور دكما لتاف واندا أكي ربو تاوى شيني لتاف القرآني asalin sura ma aya 49 ne in kai square root na 49 ya baka nawa 7 domin 7 times 7 49 muna da sama 7 muna da ƙasa 7 dawafi nawa ake yi dawafi shi ma 7 ake yi ko sai tsakanin safa da marwa fa shi ma guda 7 ake yi akwai abubuwa ga sunan cikin musulunci da adadin su 7 ne ko so in dan nace zan fitar da scientific abubuwan mare ke cikin fasarwa tur wa kitabin mastur wallahi hankalinka zai tashi za ka yi mamaki za ka tabbatar da cewa lalle lalle alqur'ani littafin Allah ne dan dan nan za mu fada cikin arithmetic progression da kuma geometric progression na mathematics ko mu fitar da wani abu wanda waɗannan ayoyin suka kunsa sannan za mu ɗauko history na petroleum wannan petrol da kake ƙonewa za ka ji shi gashi Allah na bayani game da shi cikin Qur'ani kuma petrolin zai zamo dalili na cikin fadace-fadacen da ake yi kusa ga kwanakin ƙarshen duniya yinin ƙarshe na duniya kusa ga waɗannan lokacin za ka wayi gari kaga ana fada don me ake fada ana fada don fitur kuma ciki za mu hidda formula ta fitur mun san da cewa wannan petrol din mun san da cewa abin nan ne mixture na hydrocarbons ko to ciki za mu fitar formula ta wannan mixture din tun daga wuraren su butane C4 H10 ko tun da bakin nan ciki za mu fitar da waɗannan formulolin mu fitar da yadda petrol zai zama musiba a ƙarshen zamani mu fitar da petroleum jet sorry abin nan jet fuel mu fitar da shi duka suna cikin waɗannan ayoyin da bayani a kansu duka yana cikin waɗannan ayoyin ayoyi ne suka kunshi bayani na science wanda yake mai matuƙar zurfi ciki ne za mu fitar da su ozone layer da ake ta magana depletion of ozone layer ciki ne za mu fitar da musiba yakin da suke yi Ukraine da Russia yana nan cikin wannan gure. yakin da ake da Palestine da Israel yana nan cikin wannan guri za mu iya fitar da shi tiryan tiryan ta hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqur'ani mai girma zuwa gobe mu ida fitar da atur din sai mu ida sa bayanai game da abin da ya shafi lailatul qadari me ya kamata kai daren lailatul qadari ya zan ka san su da yadda yan mulki kake nema yanda ake cin mulki da wannan da yadda yan dukiya kake nema yanda ake neman dukiyar kasuwanci ko boko kake nema ko ilimin addini ko wani abu kake nema duka za ka ji ina roƙo dai Allah madaukakin sarki ya gwada muna gobe lafiya Allah madaukakin sarki ya taimake mu akwai sanarwoyi da dama amma babu lokaci yau mun zo a late kon ba mu fara karatu cikin lokaci ba amma akwai mutanen da suka aiko suna nema addu'a akwai ma wani mutumin Niger da aiko da wani bayani yana godiya da irin yadda muka karrama mutanen Niger har ma yana dan barkwanci haka ya aiko ni bayani sai ni zuwa gobe zamu ji abin da yake insha Allah ta'ala amma dai na faɗa musu duk ni shiga Niger sai na ci takubin nan nasu insha Allah ta'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.